Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da mambobin kwamitin ba da shawarwari kan yaki da cin hanci da rashawa a fadar mulki domin karfafa muradin gwamnatin na cimma burin kawo ƙarshen wannan ta'ada cikin gaggawa da kuma yi wa tafkar hanci. Majalisar Dattawan Najeriya ta kuduri aniyar daukar matakai domin ganin an rage yawan jam'iyyun siyasar da muke da su daga 91 su dawo guda 5 kacal kasancewar su taron tsintsiya dake lashe kudade babu sharar kirki. An bayyana makalewar haƙƙin garatutun 'yan fanshon jihar Kano tsawon shekaru a matsayin halin ko'in kula daga gwamnatin da ke mulki, wadda ake da zargin tushen labarin wata ginanniyar matsala ce daga tsohuwar gwamnatin kwankwasiyya. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane dauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da mambobin kwamitin ba da shawarwari kan yaki da cin hanci da rashawa a fadar mulki Villa dake Abuja, inda rahotanni suka ce an tattauna muhimman batutuwa da suka shafi kokarin gwamnatin na ganin an kawo ƙarshen wannan matsala da aka hakkake cewa tana kasara duk wani muhimmin ƙuduri na kawo ci gaban ƙasa. Daga cikin aikin wannan kwamiti dai akwai tallata manufofin gwamnatin na yaki da ayyukan almundahana da ba da shawarwarin yadda za a hukunta waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuffuka, tare da aiwatar da tsarin yadda hukuncin masu wannan ta'ada zai rika kasancewa a kotunan kasar nan. A ranar 1 ga watan Oktoba da muke ciki ne dai shugaban kasa da kansa cikin jawabin murnar samun yancin kai ya fayyace muradin gwamnatinsa na yakar wannan rashawa a gwamnatance da iya karfinsa na ƙarshe, tare da alƙawarin yin komai a buɗe wajen gudanar da gwamnati mai gaskiya a cikin tsarin hidimtawa kasa. Kuma idan za a iya tunawa, shugaban bai gushe ba sai da ya tabbatar da cewa ma'aikatar shari'a da hukumar yaƙi da rashawa ta ICPC tare da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin kasa ta ANNA ta EFCC za su haɗa kai domin ganin an cimma wannan nasara. To amma kuma a bangare guda, waiwaye da akan ce adan tafiya ka iya haska muradin gwamnatin karara da kuma matsayin da take ɗaukar wannan aiki na yaƙi da rashawa, tare da zargin da ya ƙarfafa a kanta cewar bi ta da ƙulli ne kurum ake wa masu hamayya, tunda a zahiri an ga waɗanda suke da kashi a gindi, amma shigarsu cikin jam'iyya mai mulki ya janyo musu tsarki da kuma jingine tuhumar da aka fara yi musu tun da farko. Ire-iren matsaloli masu kama da wannan su ne ke karkatar da hankalin shugabanni, musamman ma jagoran gwamnati, daga aikin da ya kamata a ce gwamnati ta mayar da hankali a kansa. Kuma hakan watakil yana cikin dalilai da suka janyo shugaban kasar da kansa gabanin ɗarewa kan karagar mulki. Ya ce za a ja layi ne kurum a yi wa tufkar hanci a maimakon bin diddigin zargin 'yan baya. To amma kuma da tafiya ta tafiya, sai lissafi ya sauya, watakila bayan shugaban ya shiga rijiyar ya ga irin barnar ruwan da aka yi, tunda dai an ji shi a lokuta mabambanta yana fayyace cewa barnar da aka yi wa kasar nan ba za ta misaltu ba. Watakila dalilin kenan da yasa yake ganin babu mafita, musamman tunda an fada yanayi na matsin tattalin arziki da ya wuce waɗanda suka sace dukiyar kasar su dawo da ita a cikin saluna a mayo da yaɗin mage. Shirin wannan batu na cin hanci da rashawa, akwai waɗanda ke zargin ko da ita wannan gwamnati ana aikata shi fiye da kima, ko shugaban ya sani ko bai sani ba. Hatta daga irin wasu matakan nasa ana masa kallon sako-sako kan waɗanda suke da kusanci da shi, baya ga yadda matakan wasu jagororin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin ke zama abin tambaya, ba kuma tare da samun babbar tuhuma daga na sama da su ba. Ko da a fannin lantarki an ga abubuwan da suka faru da kuma waɗanda ke faruwa cikin salon ayar tambaya, duka dai irin ta shugaban da a turance ya ce "Where is the power?" Yanzu ma dai ina lantarkin ne? Duk kuwa da kuɗaɗen da aka rawaito ana antayawa kamfanonin da gwamnatin ta yarda da su akan aikin samuwa da rarraba lantarkin ga al'ummar ƙasa.
Lokacin da shugaban ƙasa ya zo, daman yana cewa shi bai san PCN ba, bai san Genkos ba, bai san Discos ba. Abin da ya sani shi ne fa ya sani. Kuma masana suka dinga faɗa mishi da wannan wato privatization da aka yi, ai kokari ai revoking wannan bangaren wuta ya dawo bangaren gwamnati. Ni ma an ka tuna muka dinga ba da wannan shawarwari. Dat mutanen nan ba za su iya ba gwamnati ce kawai za ta iya wannan harkar wutar ta karba abunta misali in ka duba duk kasar da take da maganar wuta to kusan kashi 50 na matsalolinta musamman bangaren talauci ya warware yanzu in ka duba bangaren wuta Jankos ɗin nan da discos ɗin nan a shekara biyu an ba su trillion 1,500 an ba su subsidy a shekara biyu fa banda waɗancan wannan a shekara biyu in ka duba kuma aka ba da last week aka ƙara ba da wai guarantee na 600 billion naira in ka hada 600 billion da 1.5 billion kana zancen 2.1 trillion kenan in ka hada 2.1 trillion kana zancen sama da dala billion 7 in ka dauki dala billion 7 Khalid za ta game maka aikin ka da manbila za ta maka zungeru 1 za ta maka zungeru 2 za ta game maka kudandan za ka iya generating din 10,000 megawatts amma su a duk shekarun nan da aka ba su shekara biyar yau ba su iya generating 1,000 megawatts ba to ita kuma rana ba ta ƙarya aka ce
man ka ce ba sa iya generating megawatt 1,000 wani sai mamaki tunda ga abin da suka zo suka tarar misali a ƙasa da abin da ake da shi yanzu sama da megawatt 1,500 da kuma kokari da ake yi yanzu har yanzu na bankasawa za ka ce anya matsalar wutar nan da turki anan yake
Khalid ba su a yadda suka zo suka tarar da ita babu wani increment na megawatts din kamar yanzu nake misali nake faɗa maka da waɗannan kuɗaɗen da aka kashe musu za a iya generating 10,000 megawatts in ka dauki misira kullum muna bada example a shekara uku ta iya generating 10,000 megawatts
yanzu magana matsalar ce ba wai akan maganar samarwa bane a maganar yadda ake sassararrabawa din ga waɗanda suke amfani da shi
ana
ake kallon gwamnati take ganin cewa an gaza
ko ba gane ba gazawar da samarwar da rabawar ko ina yana da nashi matsalar saboda haka in ka duba in ka dauko tarihi na Nepa tun daga 1970 a lokacin da aka sai da ita ba a saka mata kuɗin da aka saka wannan ba a shekara biyu amma babu result
ba wani abu da za a nuna
ba wani abu in ka duba kuma last week sai gashi wai ana kiran abin da ake cewa public hearing tsakanin sunak da waɗannan discos din wai a zo a ji kuma za a yi ƙarin kuɗin wuta a January ɗin nan to ka duba ka gani ƙarin kuɗin wuta zai jefa ƙasar cikin musifa ne to amma gashi yau gaskiya ta yi halinta ga irin dumbin kuɗaɗen wanda take cewa NEC ɗin tana bin waɗannan discos din su zo su biya ko ta kwace
Amanullahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masu tsinkaye kan siyasa da tattalin arziki a Najeriya. Najeriyar da salon mulkin gwamnatinta ba ta rabuwa da masu hamayya, wata ta gyara kayan kace, wata kuwa ta kan zama tamkar hamayyar kin jini da rashin juriyar rashin abin fadi. A shirin mu da ya gabata idan ba a manta ba akwai kalaman da Tijo Lawal Salihu wanda ke ganin cewa demokradiyyar Najeriya an kashe ta murmus tunda dai yadda kotunan sauraron kararrakin zabe suka tafi da hukuncin masu kuka kan zargin tafka magudi abin tuhuma ne da kuma rashin yarda ga dukkanin mai hankali. A ce gaban wannan tattaunawa na tambayi da Tijo idan ma matsalolin da yake kokawa da su sun tabbata gaskiya shin ina mafita?
Mu fita kawai talaka kyale su in zabe ya zo ba wani wanda za a sake zaba sai su ko ana so ko ba a so dole su ne.
Baka tunanin akwai wata hanyar gyaran?
Ga wata hanya ce an buta kotun ta su ce saboda haka ba za su sun daure musu gindi. Yanzu ka duba abubuwan da aka yi din nan amma wai su ne da gaskiya da abubuwan da aka yi duk da
waɗannan abubuwa
an kashe mutane akan zabe ranar zabe an karkashe mutane an daddake mutane akwai wanda ije zabe ma aka ce karka zabi PDP ya zaba kuma aka zo aka datse mata dan yatsan aka datse masa
duk kana da hujja waɗannan abubuwan
kwarai da gaske
kuma kana da hujja cewa su waɗanda suke mulki ko kuma aka ce sun ci din su ne suka janyo aka wannan abin
su waye wanda ba shi da mulki yayi sai wanda ba
shi ko ai ana ganin marasa mulkin su ma suna tada tarzomar ko
ba ni dai ban gani ba ko da ni ba dan siyasa bane
shi wanda can din ka gani ba ni da hujja cewa masu mulki su suka sa
kwarai mutanen su da su ne suka debo yan daba daga gali ranar zabe aka zo aka yi ta'addanci
to me hujja ka cewa mutanen su ne
gashi nan suna bin su a baya
shi ne yake tabbatar da cewa duk shekarun da za a yi su da za su ci gaba canjawa
su za su ci gaba suka rushe suka ce inconclusive kuma shi mai girma Buhari abin da yi wato ina ganin bai dace ba shi ne yace duk wanda ya saci akwatu ko ije ya balla wani abu akwatu a harbe shi mutanen jam'iyyarsa su suka zo suka farke akwatu suka yayya ga amma ba abin da aka yi musu
wannan fa abu ne mai sarƙaƙiya ba ba baka jin cewa sai ka tara hujjoji kamata a ce kai wannan magana
to ni hujja ta kenan
da Tijo Alhaji Lawan Salihu guda cikin masu bibiyar lamuran siyasar Najeriya to amma daga cikin zabubuka da Dattijo ke kalubalanta har da na jihar Kano wanda wasu bangarorin al'ummar ke ganin an yi daidai ko da daga hukuncin da kotu ta yi tunda dai a ganin su abin da ya saje da gaskiya aka aiwatar kuma muradin zakatun su daga cikin masu wannan tunani akwai Honorable Shamsuddin Dambazau wanda a madadin sa Honorable Hamza Ahmad Rumo ke jawabin taya gwamna Ganduje da Kanawa murnar samun wannan nasara
domin wannan murnar ta mu ce ba ta mai girma zama gwamna kadai ba na wannan nasara da Allah ya bashi a kotu dama kuma mun san wannan ranar tana zuwa domin mai girma gwamna shi ya ci zabe Umar Kano shi suke so domin sun ga amfanin sa sun ga kuma irin gudunmuwar da yake bi al'ummar jihar Kano wajen bangaren ilimi na boko da na addini da kuma ayyuka ga sunan a ƙasa da wannan nake jan hankalin al'ummar mu ta karamar hukumar Sumaila da takai da suke jin ana kotu tsakanin Honorable Himsuddini da dan takarar jam'iyyar PDP to ina son tabbatar musu cewa wannan kotu kamar da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nasara 100% 100% haka Honorable Himsuddini Abdurrahman Bello Dambadau zai yi nasara akan dan takarar jam'iyyar PDP domin Shamsu shi al'umma suka zaba kuma shine ya cika ka'idodi kuma shi ya ci zabe haka kuma kotu da izinin Allah za ta dau zaben sa ta tabbatar masa cewa shine zababbe nasara tana tare da shi da dubu inda ake rade da zaka ji ana kai can gudura tsomin da duk ƙarya duk ta kare muna fata mutane su kwantar da hankalin su dini inna ne ya nasara a kotun baya aka je appeal aka je furin yayin nasara haka wannan ma da izinin Allah yayin nasara an gama
Honorable Hamza Ahmad Rumu Sumaila kenan shugaban kwamitin yakin neman zaben Honorable Shamsuddini Dambazawo a yankin Takai da Sumaila mahankalta dai sun dade da gano cewa magudi a batutu wanda suka shafi harkar zabe yana haifar da matsaloli kala-kala a mulkin siyasar da ake yi wanda kuma daga cikin matsalolin har da samun gurbatattun shugabanni waɗanda ba su dace da jagorancin al'umma ba ballantana aikin wakilci ko jakadancin wata alƙarya guda a zauren doka mu koma kan wacce magana ta gabatar da kasafin kuɗi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi ga zaman hadaka na majalisar dokokin ƙasar nan a shekaran jiya inda bayan komai ya kammala masana suka gano inda lam'a take da kuma ginin da suke cewa an yi da tubalin toka ta hanyar yin kasafin karkashin dogaro kan harajin kayayyaki wato VAT da aka ce shi ma ya shafi doka da dole sai an yi gyara sa'annan ya kamata a yi lissafi da abin da za a samu ta wannan bangare masu amayyar gyara kayan ka irin su Bashir Sanata na ganin cewa majalisar dai a wannan lokaci ta ba su kunya kuma daman matsalar tuwon kamanka kenan duk kuwa da cewa akwai wakilan su na PDP a ciki tunda duk cikin yan majalisar a cewar sa babu wanda ya soki wannan al'amari
ba daidai bane ba ku rinka kalla ana yin abin da ba daidai ba kuma ku bada kai bori ya hau ku zaman to tamkar yan amshin shata an dauki kasafin kuɗi an gina shi akan VAT VAT dinnan da har yanzu ba a riga an kai shi majalisa sun buga guduma ya zama doka an dawo da shi an tabbatar da shi a matsayin abin da ƙasa ta aminta da shi a rinka gina tsammani akai ba amma yanzu an zo an yi budget an gina shi akan wannan kaga daidai yake da kace budget din ma ka cokan din sa an gina shi ne akan tubalin toka saboda bature yana cewa highly expectation lead to disappointment
me kinan da Hausa
abin da nake nufi anan shine kasafin ma ka cokan an yi shi ne kan abin da baba ana sa rai za a samu hakan zai sa a rinka zuwa ana yin abin kamar biyan bashin daddawar kauye wani aikin an zuba shi a kasafin kuɗi kuma ba a yi shi ba kuma ba a bibiya ya akai da kuɗin da ba a yi shi ba kuma a kuma karo wani kuɗin a lafta kaga ana yin tifka ne ta bayana warwara
na fahimce ka kaddara duk waɗannan abubuwa da kake faɗa gaskiya ne an gina kasafin akan kuskure amma watakil idan da wancan abu ya riga ya zama doka din kenan kun gamsu da yadda aka tsara abubuwa
koda an ya zama doka VAT din to muna da buƙatar mu a tsefe a tantance kuma a duba me al'ummar ƙasa suke da buƙata kuma ina ne aka fi samun rauni a tarayyar Najeriya sai a gyara kuskure
a cikin kasafin akwai raunin kenan kana
akwai mana misali inda ya kamata a ba priority ba shi aka ba ba in ka dauki harkar lafiya ya kamata a ce an ba ta kulawa saboda yanzu talakawan Najeriya da yawan su in ka saka musu ruwa ko ka ba su gado duk kowa sai ya kwanta amma me an ki ayi wannan abin da za a magance harkar lafiya a inganta lafiyar talakan da ake mulka na ƙasa wanda in kai shugaba ne ko da dabbobi kake mulka ya kamata a ce ka duba ga wacce ce kosasshiya wacce ce lafiyayya amma duk babu wannan
sannan shi shugaban ya tabbatar da waɗanne ne suke da matsala a ƙasar
harkar noma ma ya kamata tunda shugaban ƙasar ne ya ce kowa ya koma noma to shikenan gonar sai a inganta ta a samar da abin da za a yi shuka a inganta harkar yadda za a samar da abincin da za a ci a koshi a ƙasa amma a daina barin ƴan ƙasa a cikin yunwa da talauci da fatara da kangi
sai yanzu riga shika dora laifin duka akan ƴan majalisa kuma cikin hadda na jam'iyyar ka ta PDP
gaba ɗayan su ai in ka ce bige ka daure ne baka yi laifi ba saboda mu in muka tashi magana ta gaskiya ba ma tsame nawo ba ma tsame wanda ba nawo ba ita gaskiya ce akai ka fade ta koda akan kin kanka ne shi yasa mu ƴan kwankwasiya an anya abin da yake daidai ba duba cewar wane ne a za mu fada wanda kuma diye ba daidai ba koda a cikin me yake zamu iya fada mai gaskiya mu burin mu shine a zo a gyara a fidda Najeriya daga halin tsitsi din da ake ciki
matashi Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai guda cikin masu hamayyar gyara kayan ka a jam'iyyar PDP To amma yayin da yake wannan magana ita kuwa kungiyar nan ta Buhari Legacy cewa take koma wannan irin kuskure ne a cikin wannan kunshin kasafi alhakin ƴan majalisar ne su gyara yadda lamarin zai saje da bukatun al'ummar kasa.
Tunda kundin tsarin mulki ya ba su damar cewa inda aka ga gyara a gyara shine sa muke so to su gyara. Alal misali kamar yanzu a wato ma'aikatar ayyuka da gidaje kudin da aka narka mata shekara da shekaru ita ake narkawa wannan kudi ma cewa ma magana ta gaskiya kulliya kusan ba ta biyan kudin sabulu. Hasali a karkashin wannan ministan ne ma aka ce ayyukan da ake yi na wuta na Mombila ya kai wani gagarumin wato mataki to na gamawa amma Allah cikin ikon sa wannan sabon ministan da yazo ya ce ko share wajen bai ba saboda haka ko cokali ba kai ba mun yi tsammanin cewa lalle ba shakka wannan minista bai ma kamata ya sha ba
baka gani nan kuma za a iya cewa akwai laifin bangaren zartarwa su kansu ƴan majalisar tunda kamata yayi a ce suna bibiya
ai shine yasa muke cewa idan kuskure akai to ya kamata a gyara saboda kada a sake maimaita sannan idan muka duba abinda aka warewa wato abinda ake kira NDDC kuma da take kula da ainihin Niger Delta an ware mata kusan wato biliyan 80 da wani abu abinda aka ware mata ita wannan wajen yafi abinda aka warewa bangaren lafiya na tun Najeriya yafi abinda aka warewa bangaren ilimi na tun Najeriya
ka gani arzikin ana cewa daga gurin su ake samun sa
to an daga wajen su ake samun su da can daga ina aka samu har aka je ake tono shi sannan idan muka duba kuma ita wannan hukuma irin wato mai kula da ainihin arewa maso gabas ita kuma sai aka ware mata abinda yake kusan bai kai biliyan 30 da wani abu ba duba su can wannan gidauniyar ga abinda aka dankara mata to duk da cewa su suna zaune lafiya bakin gurguru wato nan yankin su barna da sauran su akwai matsalolin tsaro da sauran abubuwa da ya kamata da suke fama da amma ga abinda aka ware musu a cikin wannan wato kasafin kudin to bai cikin cokali ba
kana so ka ce dai a bangaren kasa akwai gazawa a tattare da lamuran su
ba magana gazawa bace ai dan adam ne shi kuma mutum tara yake bai cika 10 ba kila sun yi iyaka kokarin su ko iya basirar su saboda kamar kike kiran ga ƴan majalisa cewa lalle ba shakka a zo a gyara wannan kasafin kudi domin abinda aka warewa wannan ma'aikata ta fasho lashi kadai kusan ma'aikatu 8 zaka hada kafin kudin su ya kai abinda aka warewa
ita wannan sun yi wannan aikin gyaran ku kuna daya daga cikin ƴan kasa da kuke ta kalubalanta su
a'a ba mu kalubalance su inda suka yi daidai ba amma inda suka yi kurakurai ne ake cewa a gyara kuma wannan ma muna bukatar cewa a gyara domin idan aka taba haka gaskiyar lamari arewa za a sake shanta basila
Usman Muhammad Gama kenan daga kungiyar Buhari Legacy masu tallata akilin shugaban kasa Buhari yanzu zamu dawo nan jahar Kano domin daukar kalaman Aminu Mai Dawa Fage wanda ke cewa akwai bukatar su yi wa gwamnatin Kano tuni game da halin da ƴan fansho suke ciki na rashin samun garatutun su tsawon shekaru biyu har da doriya
shekara ɗaiɗaiɗai ruwa da iska shekara 35 ka gama aiki wala Allah ka tsufa kana da ƴaƴa zaka aurar kana biyan haya kana kokarin ka sai gida duk an hada an yi shekara 2 da rabi yau mutane tsoron rubuta retire ma suke yi saboda ba su san makomarsu ba bara za su koma yi ko kwace me girma gwamnati a ina tunaninka yake da cabinet ɗinka da al'ummar da suke tare da kai suna cewa kana tare da jama'a ya za a yi ka samu farin jini mutanen Kano su kaunace ka
me ya kai ni
gratuity na mutane shekara 2 gwamnatin jihar Kano ba ta biya ba alhaji yayin mutane za su sa kransu ana yin namijin tuwo a wannan yanayin sai ka fita ka dawo za a girka cire namijin tuwo gashi babu hakkinka ba a baka ba wani ya gama shekara 35 ɗin nan zai aurar da ƴaƴansa wani abin da za a a wani gidan da zai zauna ma yake kokarin ya siya ba ai ba
a ina Aminu Mai Dawa ya zama dan fansho
ni ban ce maka ni ba ina maka magana akan iyaye ƴan jihar Kano kuma ni ma dan jihar Kano ne
me yasa ba a ji a bakin sa ba
a'a kai ne da yanzu da kana zaune a cikin daki amma tashi ka tafi fansho ne din ko ka zagaya portfolio local government ka sashi la duk wanda bai karbi gratuitin sa bai zo ya maka magana sai ka rasa inda zaka sa magana jama'a
amma ka bincika ka ga me yake a kasa
to a yanzu da nake maka magana a sama yake ai magana da take a kasa kenan a bawa mutun haƙin sa saboda haka me girma na wannan gadoji da kake da waɗanda suke binka ana kamba maka ana wani abu yadda ka dangaru baya hana Allah yi wa bawan sa hisabi kar ka ga kana hun wasu abubuwa da waye an tara lodi ranar da za a je gaban Allah kai da shi one on one ba wanda zai iya fitar da kai shi yasa kaga muke gaya maka wannan
amma halin da fanshin take ciki jarhula ce fa kanka ka manta baya ne
to jarhula ta zalunci ce ko ta zalunci mutane
me aka yi a fanshin a baya can
da aka yi a baya an taba gayan dan fanshin da aka shekara 2 a lokacin kwankwasa ba a bashi gratuity bai fito fada min amma yanzu gashi an zo sai a dinga wani kwambo a kwambo kwarkwata ta kada kudin cizo mu abinda muke so a zo a kyautata wa jama'a a dubu abinda yanayi yake jiwa wannan shine maganin farin jinin da in kai sa'a in ka fito ko zaka zuwa wajen ka samu mutum 10 suna daga manu
to amma waɗannan matsaloli da Aminu Mai Dawa ke kokawa da su dangane da halin da ƴan fanshin ke ciki idan an yi waiwaye akwai waɗanda ke ganin tushen su shine mulkin gwamnatin baya ta konkusiya wanda aka ga yadda aka sarrafa kudaden ƴan fanshin a ganin wasu ta hanyar da bata dace ba a game da wannan ne Gamboliya Ja'in ke cewa su fata su ta riga ta yi kyau illa dai rashin iya mulki da jin kan jama'a daga jagoran gwamnatin wannan lokaci
lokacin da kwankwasa izo ya samu yan fansho karo na biyu ya same su wani yana daukar naira 800 wani yana daukar naira 1000 har yayi musu tagomashin arziki ya mai da su mafi karanci shine 5000 kaga wannan idan kai haka sai ince kawai ka fada san ranka ne kuma muka nemi yanda zamu jiba kudin yan fansho a cikin bisa tsari wa inda za a samu riba gina bandarawo kaman bandarawo city amana city wannan birane mun yi su ne bisa kyakkyawan zaton cewar kudaden yan fansho a rinka juya su duk wata ba sai dan fansho ya fita daga cinsa ba shine abin da ya samu kai wancan
fara ce ba da izinin su aka dauki wancan kudade ya kuka sasa a wancan guri ba
kowanne irin gwamna da irin tsare-tsaren da yake zuwa gwamna kwankwasa yayi ne da kyakkyawan munufa kuma har ya tafi daga gwamnatin sa yan fansho ba su shiga cikin halin haulayi ba
na kai amma shine silar jefawar su halin da yanzu ake gani sun tsinci kansu a ciki ba
ni ne nake da naira 10 sai nace da kai na sai kwanan jada daya domin ina sa ran cewar gobe zai iya zama naira 15 ko naira 20 ai ka gana ci riba shine ma'anar da na ga ya maka mun debo kunan yan fansho muka yi wannan abu dan a samu abin da za a ci gaba da biyan su
cikin
an samu amma yanzu gwamnatin yanzu ta mayar da yan fansho ba wannan 2500 din ma ba a iya biyan su yanzu yan fansho fa ina da rahoton cewar shekara biyu ba wanda aka iya biya kudin sa
ma ba wanda kuma shi wannan gwamnatin ya gada a wancan gwamnatin bane ba da ake zargin ditta makale komai a hannun ta
to da igada mai isa bai zo ya dauki saukin abin ba kaman inda muka dauka muka biya su naira 2500
kawai na 2500 ne
ma'aikatan da yidi ba ne zuba su a pension board ba su iya aiki ba amma mu lokacin mu mun yi abin mu cikin tsari kuma ba dan pension da yake kuka
zuwa dancan gidajen da gwamnatin kwankwasan ta gina su a wannan hali suke ciki
ka san shi aikin gwamnati ai ci gaba ne nan gwamnati yana son ci gaban yan fansho da sai i kirkiri fulote a karkashin wayan bayan wannan biranen domin a zo a sai wayannan gidajen a ci gaba da biyan su kudaden su cikin sauki
da nan aka iya sayarwa kafin gwamnatin kwankwasa ta shude
to ni da kaina nan dillali ne na iya sayar da sama da guda 20 kaga an ci gaba
gidajen guda nawa ne
ah gidaje ya zan yin sani ni ma'aikacin works ne ai ba haƙi na bane
sai kana ɗaya daga cikin masu tallata gwamnatin
ai kusan ni ba na shiga gidajen radio yanzu ne na shigo in kare kwankwaso domin babu masu kare shi
madashi gambo ya ja in dan kwankwasiya a Kano a yayin wata ziyara da muka ji gamayyar kungiyoyin ma'aikatan lafiya na AA Zaura sun kai masa mun ji shi yana fayyace wasu matsaloli da suka shafi fannin na kula da lafiyar al'ummar jihar Kano da yake ganin akwai buƙatar lallai mahukunta a dauki matakan da suka dace domin dai fadda jaki daga cikin duma
ko mutun ya kore ku wallahi ba za ku koru ba saboda kun fito kun faɗi gaskiya kuma kun nemi yanda za a taimaka wa al'umma don ba ku yarda a yi propaganda a ce akwai kuma babu ana haihuwa a gindin bishiya ce a kan gado kowa kuma a comfortable a ce ake haihuwa ba gaskiya ba ne babu magani a ce an bayar a kun zai mutu saboda 1500 wanda tsari na gwamnatin da take gwamnati ce ta al'umma gwamnati ce da za ta taimaki jama'a magani duk wani harka na access free na mutane a ba su free healthcare akwai babbar matsala a nan garin Kano kuma irin tsare-tsare da in Allah ya yarda muke da shi irin situation na cholera outbreak wanda kullun ake samun cases a unguwanni da yawa provision ne da mu na ba ambulance ba mobile clinic mota ce asibiti ne a cikin dungurungu in ka kai ta duk unguwan da kaje ka kafa ta zaka yi treatment mutane ku da kuke ma'aikatan hospital kun san akwai su a kasashen da suka samu ci gaba ba mu nan da asibitin ma da yake a kafa a wuri daya ba magani bare a kai wani unguwa wannan irin tsarin da zamu zo da shi kenan Allah ya yarda ba don kun zo nan ba a rubuce yake in Allah ya yarda sai mun kawo wannan mobile clinic din Kano a yanzu haka muna da maganin malaria da muka yi za mu zauna da ku mu ga da yaya za a rarraba wannan maganin malaria din 44 local government ina ƙara jaddada muku cewa wannan kungiya na karbe ta kuma zan ba ta kyakkyawar kulawa da goyon baya ta yanda za mu yi aiki mu taimaki lafiya
Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura jigo a siyasar jihar Kano da wannan kuma zamu leƙa jihar Jigawa inda muka karbi bakuncin lawan na ama gyaranya na yabawa kokarin gwamna Muhammadu Badar Abubakar tare da kira ga sauran gwamnati su yi koyi da shi a fannin nada mutanen kirki kenan a kunshin makarraban gwamnati nayi
irin su Aminu Rola irin su Kabiru Hassan su Gungu su Bala Idi Kazaura Buhari jihar Jigawa irin su Malam Ibrahim Haningiyo su Dr. Abba Zakar Umar wayannan karimai ne mutane masu mutunci masu girma dan haka
ne ko ita majihar Kano irin ta zada tsifar da ake kenan dan a tabbatar an debo irin waɗannan mutane?
To ai mu mun gane Badar Abubakar zagaran gwajin dafi ne a arewa gaba ɗaya ma, saboda kujeran mulki bata sa shi hayaniya ba, bata sa shi girman kai ba, bata sa shi mantawa da waɗanda suka girme shi ba, basu sa shi mantawa da na ƙasa da shi ba. Duk wanda ya gani wani wani in yaya yaya in ƙanina ƙanina.
To amma kuma dan kawai ya naɗa kuma mashinoni ko kuma waɗanda kai kake ganin cewa sun cancanta sai ka ce ya zama zakaran gwajin dafi ba, ka zuba sauran jihohi na arewa ma na ka gani.
Duk waɗannan mutanen kirki ne, Aminu Usman Gumal, Kabiru Hassan su Gungun.
Baka jin sauran jihohi ma na nan arewan ko makwabta za su naɗa waɗanda suka mafi su cancanta?
Girma gwamna, kar amanta da kinkime mai kujeran mu ta Bala'i D Kazaure, mutanen jihar Jigawa suna sauraranta saboda kujeran nan tana da amfani a wajen yan Jigawa.
Na ga waɗanda suke kalubalanta cewa mutanen da ma shi gwamna Badarin ya ɗebo ya zuba akwai waɗanda ba su cancanta ba, kawai dai an ɗora ne.
Duk wannan karan duk arewa ba wanda ya tsari kamar Badaru. Mai girma Muhammadu Badar Abubakar ga lawan ɗan Sura nan, tsohon ɗan majalisar Roni, lallai a bashi kinkime mai kujera saboda bai yi antifati ba shi ma, kar a tabar da shi.
Madashi lawan Na'ama Gyaranya ɗan siyasa daga jihar Kano.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo, Khalil Shatima da Adam Suleiman, Ibrahim Ishaq ɗan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.